ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله له العظمة والكبرياء والثناء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا محل ما دوك كن سلكي غوديا واندا يبا محل لا يوامك كاو وانا لانا تأصبر لانا تلاحدي دلالي تني شاءك غواتان الله المحرم هجرا ما يكن الله نادا شكرا دبودة دليهدو ده أربعين daga garin Makka zuwa birnin Madina. Mun hada a wannan masallaci na Abu Dujana, Allah ya kara masa yarda, dake Madaka a cikin anguwan Kwarbai, birnin Zariyan, jihar Kaduna, Najeriya. Domin karkare jerin gwanan mahadarori wanda wannan masallaci mai albarka ya shirya tun daga jiya asabar bayan magariba zuwa yau da safe, da kuma shi yanzu Lahadi da daddaren nan za a karkare mana wannan muhadara. Muna fatan abinda aka faɗa mana da wanda za a faɗa mana Allah ya sa ya amfane mu duniya da lahira. Muna tare da dan uwa Malam Muhammad Bashir Lawal daga Tudun Jikun, Zaria, shine zai gabatar mana da wannan muhadara mai taken halin da ilimin addini yake ciki a yau. Kuma malamin da zai mai ta'aliki shine Malam Ahmad Tanimu, Allah madaukakin sarki ya kara mai lafiya. Ya aiko cewa jikin nashi ba dan dadi haka. Muna roƙon Allah ya kara mai lafiya kuma ya sa kamar da alkhairi. Da haka filin na Malam Bashir Lawal ne, sai ya wato ainihin wasa a bayaninsa gwargwado yadda Allah ya bashi iko. Da fatan Allah ya wa malam muwafaka, ya dacar da shi zuwa ga abin da yake so ya yarda. Allah ya ba mu ikon kunnuwa na saurare, ya ba mu zukata kuma waɗanda suke halartattu. Malam Bashir, fatafaddal mashkuran wa jazakumullahu khairan.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وذاد عن حرماته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعرضت أوي تاوابا gaban jama ya gabatar da abin da ya kamata a gabatar na kwanan wata, da mawdu'in da za a tattauna a kansa. Kuma yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci, Allah madaukakin sarki ya sa mu faɗa abin da zai zama Allah subhanahu wataala ya yarda da shi. A guguje lokaci ya tafi sakamakon ba a fara da wuri ba, haka Allah ya kaddara. Kai tsaye za mu shiga cikin abin da aka ce a tattauna a kansa, kamar yadda aka gabatar halin da ilimin addinin musulunci yake a yau. Da izinin Allah za mu yi waiwaye, wadda shi ne abu na farko da za mu yi, koma bayan mu ga ya ilimi yake a wajen magabatanmu, shuwagabanninsu da malamai daga cikinsu da iyaye da su kuma almajira da ake makaratu. Abu na biyu, suwaye haƙƙin kula da ilimin addini yake kansu. Idan ya tabbare ko ya samu matsala, su za a tuhuma. Idan kuma ya ci gaba ya samu nasara, su za a yaba. Abu na uku, jidde a cikin waiwaye, kuncin da magabata suka tsinci kansu a cikinsa, amma kuma bai hana su su zama suna da himma maɗaukakiya wajen neman ilimi ba. Da kuma mu yau yalwadda Allah maɗaukakin sarki ya mana, amma kuma da kishiyar abin da suka aikata. Abu na hudu shine za mu tattauna akan toya haɗin da ilimin addinin yake ciki a yau, wanda shine asalin taken abin da aka ce a tattauna akan sa. Sannan ƙarƙashin haka za mu tattauna akan waɗanne sabubba ne suka jawo shi ilimin addinin ya tsinci kansa a halin da yake ciki. Sannan mu tattauna da izinin Allah akan sakamakon da wannan halin ya haifar. Ƙarshe kuma sai mu ba junanmu nasihohi, mu ba junanmu shawarwari, mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shawarwarin da aka ba mu. Abu na farko, kamar yadda muka ce za mu yi waiwaye mu ga ya halin ilimi yake a wajen magabatanmu. Magabatanmu tun daga shi shugaban tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne aka aiko shi da addinin, aka aiko shi da ilimi. Shugabanni a wancan lokaci sun kasance a tsaye suke a game da tsara ilimin addini. Domin ka'ida ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ilimi ne, addinin na ilimi ne. Shi yasa a hadisin al-Imam al-Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalu ma ba'athani Allah min al-huda wal-ilm. Shi misalin abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi, min al-huda wal-ilm, na shiriya da kuma ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa al-umma gida uku. Akwai al-umma al-ummatul faqiha, akwai al-ummatul hafiza, sannan akwai al-ummatul ghafila. Al-ummatul faqiha manzo Allah sama ya kamanta al-ummat da ta zama mai kiyaye ilimi, mai haddace shi, kuma ta yi istinbati, ta fitar da hukunce-hukunce a ciki. Sai ya kamanta ta da ƙasa fili, wanda ya kasance ruwan sama ya sauka, akwai rijiyoyi a wajen, akwai rafuka, sannan kuma ƙasa ce wadda take mai danko, waccan aka yi shuka a cikinta, sai ta fitar da shukar da ake bukata, ta fitar da zangarniyoyi masu ban sha'awa, sannan kuma waɗannan zangarniyoyin su fitar da ƙwayo, al'umma ta ci wannan abinci. Malamai irin su al-Imam al-Aini, irin su Ibn Hajar, irin su Ibn al-Qayyim, kafin waɗannan malaman guda biyu, duk sun tafi akan cewa abinda Annabi sama yake nufi da wannan, yana nufin al-ummatul faqiha kenan, al-mustanbita, masu ikon istinbat. Sai na biyu, manzo Allah sama ya kamanta su da ƙasa wacce take ita in ruwa ya sauka. Ita ba ƙasa ba ce mai danko, ba ta iya aje ruwa a cikinta sai dai a rafukanta. Sai ya zama sai dai wasu su zo su ɗibo ruwan, sai ai amfani da wannan ruwan a je ai shuka a wata ƙasar, sai ruwan ya zama shi ne za a riƙa yin ban ruwa da shi. Malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bi hadhal misali al-ummatul hafiza, mahaddata ce. Sai kuma ƙasa ta uku manzo Allah sama ya kamanta al-ummat da ita da ruwan ya sauka, ƙasa ce wacce take fako, la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an, bata iya aje ruwa a rijiya, bata iya aje ruwa a rafi, bata iya aje ruwa a kududdufi, bata iya aje ruwa a gebe, sannan ita kanta bata shan ruwan ta zuka. Saboda haka ba za a iya shuka a wannan kasar ba, kasa ce ta fako. Sai manzo sama sai ya ce masalu man lam yaqfa bi dalika ba'sha, misalin wanda da Allah ta'ala ya aiko ni da shari'a da ilimi bai daga kai ya kalla ba ma ba abin da ya dame shi, to shine wannan. To manzo Allah sallama shine misali na farko, Allah ya bashi ilimi, addini ya aiko shi ne da ilimi da shari'a, shi ya zama a aikace, a magance, a tabbatarwa, ya nuna mana cewa ilimin nan shine abu na farko da ya wajaba a rike domin aiki ya inganta. Al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi yana cewa al-ilmu imamun wal 'amalu tabi'u, kullun ilmin shine liman, shine jagora, aiki yana bin sani. So da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana muhimmancin ilimi, bayan hadisai waɗanda suke masu ɗimbin yawa, in ka tafi littafin mu na sunna, al-Imam al-Bukhari ya kulla kitab, yace kitabul ilm shine kitabi na uku a cikin sahih al-Bukhari, kitabu bad'il wahyi, kitabul iman shi kitabul ilm, al-Imam Muslim akwai kitabul ilm a cikin sahih Muslim, al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi akwai kitabul ilm a cikin sunan dinsa, al-Imam Tirmidhi a cikin al-Jami' dinsa akwai kitabul ilm, kafin su al-Imam Malik a cikin al-Muwatta akwai kitabul ilm, irin su Ibn Abi Shayba, irin su Abdul Razzaq As-San'ani, ashabul musannafat, dukkan littafan su akwai kitabul ilm. Sannan wasu suka ware littafi kacokan, irin su Ibn Abi Haysama suka rubuta kitabul ilm da makamantansu. Kun ka cire waɗannan hadisan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika magana akan muhimmancin ilimi, wani zubin ya buga misali, wani zubin ya faɗi falalan masu ilimin, wani zubin ya faɗi falalan ɗalibin ilimi, wani zubin ya faɗi falalan shi kanshi ilimin, wani zubin manzon sama ya soci jahilci, ya nuna sharrin da jahilci yake haifarwa. To duk idan ka kauda kai game da wannan ba, to ka dauki rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam din ita kanta. Manzo sama saboda ya nuna mana muhimmancin ilimi, farko abin da ya fara yi shine ijadu al-maqar li'ilmi. In ka so ka ce ijadu al-ma'had li'ilmi, samar da ina ne zai zama cibiya, tsangaya da za a zauna a karantar da mutane. Manzo Allah sama ya gina masallaci, haukun abin da ya fara yi kenan da ya je Madina, gina masallaci, samun inda za a zauna a karantar da mutane. Daga cikin muhimmatul masjid, ayyukan masallaci, akwai al-ilm shine ma gaba. A wannan manzo Allah sama 24 kakab na karantarwa, a wannan shi 24 Allah bai dora masa ya je shago ba, Allah bai dora masa ya kiwo ba bayan wanda ya kafin annabta, Allah bai dora masa ya zama yana zuwa gona ba, a masallacinsa yake awa 24 yana karantar da mutane. Gidajen matansa haɗa suke da masallaci, wannan bai hana idan manzon sama ya shiga gida wajen iyalansa ba a samu waɗanda za su fito da shi kowane lokaci. Har ƙauyawa in sun zo ba su san inda manzon sama yake ba, sai su ɗaga murya suna ya Muhammad ji'naka litu'allimana ma mimma 'allamaka Allah, mun zo ka karantar da mu ya Muhammadu abinda Allah ya sanar da kai. Allah madu sai ce innal ladina yunadunaka min wara'il hudirati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Ya zama akwai ladabi na ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma in ka dauki awanni 24 manzo Allah sallama, to bai da minki daya wanda ya zama ba na karantar da al'umma. So daga wannan babban misali ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na nuna muhimmancin ilimi a wancan lokaci. Mu dawo khalifofinsa, halifofin sa aikin da ya rika yi na karantar da al'umma shi suka dauka sayyiduna abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka nada shi zama khalifa bayan an masa mubayi'a sai ya dauko kayan sa zai tafi shago sayyiduna abubakar dillali ne yana sai da kaya sayyiduna umar radiyallahu anhu ya kama hannunsa ya ce to yanzu idan ka tafi wa zai karantar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa zai rika raba tsakanin hukunce-hukunce da suka faru na rigingimu a tsakanin juna wa zai rika bada fatawa wanda duk waɗannan ayyuka ne na ilimi sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ce to kun bani mukami kun nada ni shugaba iyalaina kuma fa suna da buƙatar abin da zan kula da su sayyiduna umar ya ce to ka zauna ba inda za ka rika tafiya dole ne a yanka maka albashi a cikin baitul mali na musulunci duk da a lokacin ba a ada abinda ake ce masa baitul mal domin samun baitul mali a tarihin musulunci da sunan baitul mali ya tabbata ne a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an amma dai akwai abinda ake yi wanda shine a lokacin yake makafin baitul mali din saboda sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu shekaru biyu da yadda watanni da baki ɗaya rayuwar nan tasa ta karantar da al'umma ce nuna mahimmancin ilimi in ka dawo sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu awanninsa 24 shekarunsa 10 da watanni shi ma abin da ya rika yi kenan Allah ya azurta sayyidina Umar radiyallahu anhu da waɗannan shekaru kuma Allah ya sa musu albarka sannan kuma dama manzo Allah sama ya masa shaida a mafarkin da yayi cewa kowa ya manzo sama ya ga mutane kowa da riga wani rigar tashi bata wuce masa cibiya ba wani bata wuce nonuwansa ba amma ta sayyidina Umar radiyallahu anhu ta rufe jikinsa gabaki daya sahabbai suka ce kaifa awwaltaha ya ka fassara wannan mafarkin manzo sama ya ce al-ilmu ilimi ilimi shi yasa a cikin sahabban manzal shama din nan al-khulafa'ul arba'a ba wanda ya kai sayyidina Umar yawan fatawa wal bahru awfahum fatawa wa Umar wa najluhu wa zawjatul hadil abar haka al-imam Suyuti yace shi wal bahru sayyiduna Abdullah ibn Abbas shi ya fi kowa yawan fatawa a cikin sahabbai al-imam ibn Hazm a cikin littafin sa al-Ihkam fi usulil ahkam yace fatawoyin Ibn Abbas za a iya tara su a cikin mujalladai masu yawa sai ya ce wa Umar sai sayyidina Umar a cikin sahabbai kakaf ba wanda yake sayyidina Umar yawan fatawa to in ka cire sahabbai ka dawo al-khulafa'ul arba'a to kuma ba wanda yake sayyidina Umar radiyallahu anhu yawan fatawa malaman mu suka ce kasratu fatwal 'alimi tadullu 'ala wasati 'ilmi so tari a can da yawan fatawar malami na nuna yawan iliminsa domin ai sai yana da ilimin sannan za a je a nemi fatawa sannan ya ba da amsa sannan ɗansa Abdullahi ibn Umar sannan Nana Aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam haka sayyidina Uthman in ka gangaro wajensa sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu malamin alqur'ani ne shi yasa duka alqira'at da ake da su musamman al-qira'at as-sab'u dinnan da ake karatu da su ko al-ashru dukkanin su isnadin su yana kaiwa zuwa ga sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu musamman ba kwamitin da ya kafa na rubuta al-qur'ani a karkashin sayyiduna Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu kaga wannan duk suna yana nuna maka su ne shugabannin kasa amma har ta su ta ilimin shi sayyiduna Umar saboda ya nuna muhimmancin ilimi sai al-Imam al-Bukhari ya rawaita kana al-qurra'u ashab majlisi Umar shuyukhan kanu aw shubbana kabinat din sayyiduna Umar sharadi sai ka zama mahaddacin al-Qur'ani sannan za a zabo ka zama wakili ko ka zama cikin yan fadarsa ministoci a yanzu in ka so ka ce haka yan majalisa in ka so ka fassara a haka fadawan sarki a inda ake sarauta to sharadi shine sai mutum ya zama mahaddacin alqur'ani sayyidina ali radiyallahu anhu tidda fitinu da akai a zamanin sa amma idan ka dau tarihin rayuwarsa zaka ga yadda a zamanin sa shekaru hudun nan da yayi da watanni 6 da kwanaki harka ta ilimi ake wannan halin da khulafa suka kasance kenan a game da ilimi ƴaƴan su ba a baya ba basu ba ƴaƴan su ba su koyan addini sannan in ka wuce al-khulafa al-arba'a ka dawo tun daga zamanin banu umayya daga zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu haka yau baya baya waɗannan shugabannin da aka rike ko da wasu daga cikin su suna da wasu ababan da za a faɗa ba su yi wasa da ilimi ba ilimi shine gaba gaba sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu a gidansa bayan kula da ilimi na waje to a gidansa ƴaƴansa yana da yaya guda biyu ne Allah bai ba sayyidina muawiya yaya da yawa ba ƴaƴansa guda biyu ne ɗaya ya fi shahara shine Yazid sai akwai ɗaya Abdullahi ba san shi da yawa malaman tarihi suna ba da tarihi shi Abdullahi uwarsa ita ce a gida shi Yazid mahaifiyarsa ƴan ƙauye ce a ƙauye sayyidina muawiya ya auro ta sai ta zama ita ta fi son rayuwar ƙauye sai ta shiga ɗaki ce ta waƙe-waƙe tana nuna ita ta fi son rayuwar ƙauye to shine wata ranar sayyidina muawiya radiyallahu anhu sai ya maida ita gida so da ka sai ta tafi da ɗanta Yazid ya zauna a wajenta can aka barta da shi so da ka ya je koyi jaruntaka ta zaman ƙauye ya iya dabarbaru na mutanen ƙauye bayan ya fara girma sai ya dawo Dimashq birni inda sayyidina muawiya baban sa yake radiyallahu anhu sayyiduna muawiya radiyallahu anhu saman masa malami ne ya hada shi da shi ne karantar da shi babban malamin tarihi al-imam as-saqli a cikin littafin sa anba'u nujaba'il abna littafi ne da mai ban sha'awa abokin hirar ya tattaro tarihin wasu yara da aka yi masu kaifin kwakwalwa su da yake ba da labarin Yazid ibn Muawiya dan sayyidina Muawiya wanda zaka ji shi annan suna zagin sa ba su fadin alkhairin Yazid ko kwara daya alhalin aka kasa alkhairin Yazid da sharrin sa yana da sharri tabbas yana da kurakuran sa na dan adam ba sahabi bane shi in ka kasa sharrin sa da alkhairin sa da za a ce kasa gida 100 alkhairin sa ya kai 65 kurakuran sa 35 65 a jarabawa dukkanin mu nan akwai alamar mun yi makaranta nawa mutum yake da shi 65 yana da bi in mutum ya ci bi a matsayin ka na lecturer a jami'a ko a college of education ko a polytechnic ko ma a secondary ai za ka girmama shi kuma yana cin ɗalibanka da za ka ji kana son su ya ci bi to shi ne wannan to shi ne yake ba da labari yake cewa sayyiduna muawiya radiyallahu anhu ya kasance ko da yaushe sai ya rika bibiyar malamin ɗansa Yazid ya je ya rika tambayarsa ya rika sanin halin da malamin yake ciki wanda a nan gaban mu za mu ga yadda muke ma malamai aiko da za a tara mutane a tambaye su a ce waye malaman ƴaƴansu da suke karantar da su a Islamiya ƴan kaɗan ne suke sanin malamansu to shi yakan je da kansa ya tattaki ya je makarantar ɗansa Yazid ya bincika ya ji ya yake sannan idan aka dawo gida mulki bai shigaltar da shi game da bibiyar sa ne ake karantar da kai ba shine wata rana ya dawo gida Yazid ya dawo gida sai babansa sayyidina muawiya sai ya ce ayyadribuka muallimuka shi wai malamin ka na zane ka yana dukan ka ya Yazid sai ya ce ya amiral mu'minina la shi baya duka malami na zai duka sai sayyidina muawiya sai ya tambayi ɗansa Yazid sai ya ce wani ba yace me yasa baya dukan ka sai ce li annahu istanna bi sunnati amirul mu'minin bil adl yana yawo yace saboda yayi koyi da sunnar amirul mu'minin kai ce na ranka ya dade ta adalci kaga wannan yana nuna maka sarki ne shi fa sarkin musulmi shekarun shi 20 da wani abu yana mulki ba taba masa tawaye ba shi yasa malamai da suke rubutu akan siyasa suka ce sayyidina muawiya radiyallahu anhu misali ne a duniya cikin shugabanni shekara 20 da wani abu in ka hada da gwamnatin da yake shekara 40 da wani abu gwamna sanne zo ya zama sarkin musulmi gaban daya shekara 40 amma ba ta taba masa tawaye a duniya ana jin ba a taba samun shugaban da mutanen sa ke son sa ba in ka cira annabi sallallahu alaihi wasallama kaman sayyidina muawiya soyayyar mutane ya kama zuciyarsu yadda za su ba da rayuwarsu dan shi amma duk da haka wannan bai shagaltar da shi ba kuma ga daular sa ke fadi amma duk da haka hankalin da iyalansa da kuma ta al'umma ba a baya take ba in ka dawo zamanin Banu Abbas Harun ar-Rashid yana ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna da aka yi na Banu Abbas shi ma haka ƴaƴansa bayan ilimi da ya kula da shi ƴaƴansa bai ba su haka ba shi yasa ya taba daukar ɗansa ya kai shi ɗaya cikin ƴaƴansa ko al-Amin ko al-Ma'mun ya kai su wajen babban malami al-Imam Abdul Malik ibn Quraib al-Aswari babban malamin lugha babban malamin nahwu babban malamin hadisi ya kai shi wajen sa ranan sai ya tashi sai ya tafi ya kai ziyara makarantar su domin ya ga ya dan yake kuma wannan irin karatu ake masa yake ya tarda al-asmu ina al-wala dan sa kuma shine yake zuba masa ruwa malam na al-wala shi kuma al-dan dan sarki dan sarkin musulmi shugaban kasa shugaban duniya ma a lokacin shi yake zuba masa ruwa fa'atab al-asmu'iyya sai yayi masa fada yayi ma malamin fada yace a innama arsaltuhu ilayka li'allima wa tu'allima kina aiko ka wajen shi ne ana gafa kuma nan danka masa abu ilimi da ladabi nake saka koya masa me yasa baka sa shi ya rika zuba maka ruwa da hannu daya ba sai kuma hannun ya rika shafa maka yana maka alwala shugaban kasa yake fada akan dan akan ilimi kaga wannan ke sannan wani abu da ke sheda yadda malamai suke abu ilimi yake a wajen magabata yadda suke kula da rayuwar malamai in kana jiyar tarihi da tafan tarihi irin su siyabu alamin nubala irin su tarihin islam irin su tarihin bagdad irin su tarihin dimash da sauran littafan tarihi manya-manya da aka rubuta kana ganin yadda malamai suka yi dauki aka sakan musu suka baza ilimi su tari shugabannin sun san tarihin yadda aka tara hadisi tarihin yadda aka tara hadisi zamanin sayyidina Umar ibn Abdulaziz rahmatullahi alayhi lokacin da sayyidina Umar ibn Abdulaziz ya tara manya-manyan malamai hadisi ya ce musu duk inda sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take a rubuta ta a littafi ya ce fa inni khiftu duhus al-ilmi wa dhahab al-ulama ya ce yanzu ina jin tsoron ilimi zai tafi in ba a rubuta shi ba to daga yadda aka tara al-qur'ani a waje daya a zo a tara al-qur'ani a tara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waje daya in ka karanta tarihin yadda aka tanadan malamai aka ba su duk abin da suke bukata na su wannan aikin kwakwalwarka za ta buga banda ko daukan nauyin malamai da ake yi za ka zo ka tarar da gwamnati ta shirya za ka ji makarantu da kake jin ake danganta hatta al-jawziyya da kake jin ake danganta Ibn al-Qayyim ai babansa ne qayyimul jawziyya makaranta ce al-madrasatu al-jawziyya makaranta ce babansa shine shugabanta kamar kace principal ko kace rector ko kace provost a lokacin shine shugabanta in kana karanta tarihin al-Imam an-Nawawi ka ji an ce al-madrasatu al-ashrafiyya ita ma wata makaranta ce da dadiya da ake da ita a cikin biladu ash-sha a cikin dimashqu ash-sha akwai malamin da yayi wannan aikin ya rubuta littafi akan tarihin makarantu da ake da su ya sa masa suna ad-dari fi tarikh al-madaris ya ambaci makarantu a dimashqu kawai ya ambaci makarantu da ake da su a lokacin zamaninsa makarantu manya-manya ya ambaci makarantun da sun fi ɗaya
kuma gwamnati take daukan nauyin su kuma makarantu ne na alqur'ani makarantu ne na hadisin manzo Allah sallama makarantu ne da ake karantar da fikrun musulunci a fitar da alqalai makarantu ne da ake fitar da kwaraza waɗanda za su fara harshen larabci to haka magabatan mu suka kasance su shi idan ka koma tun zamanin sahabbai shi yasa aka fara samun makarantu in ka dawo makka akwai kasuwar makaranta da ake fitar da ita ma madrasatu madama abin nan ba madrasatu Abdullah ibn Abbas makaranta Abdullah ibn Abbas wanda ta fitar da gwarazan malamai irin su Sa'id ibn Jubayr irin su Mujahid ibn Jabr irin su Ikrimatu da makamantan su duka waɗannan sun fita ne daga Jami'ar Ibn Abbas wanda kuma gwamnatin musulunci a wannan lokacin ita ce take ba ta gudunmuwa ita ce take daukan nauyin wannan makarantar haka idan ka koma Madina akwai madrasatu Abdullahi ibn Umar makarantar Abdullahi ibn Umar ita ma ta fitar da gwarazan albajirai masu dindin yawa alal aqalli ga dan sa tali alal aqalli ga maulan sa Nafi' sannan ga irin su Sa'id ibn al-Musayyib da makamantan su duk waɗannan ga alfuka ha sab'a da ake da su malamai tabi'ai guda bakwai gwaraza wanda ilimin musulunci ga baki ɗaya na komawa zuwa gare su duk wannan ya samu ne sakamakon yadda gwamnatin musulunci take kula da ilimin musulunci a wannan lokacin domin shugabanni a wannan lokacin sun fahimci cewa ilimi addini na tabbata ne idan da ilimi in ka koma irin in ka koma Kufa ko kuma biladul Iraq akwai makarantar Ibn Mas'ud wadda ita ma ta fitar da manya-manyan malamai irin su Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai da irin su Ibrahim ibn Yazid al-Taymi da makamantansu duk sun fito ne daga makarantar Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda kuma gwamnati ce take daukan nauyin irin waɗannan makarantun a wancan lokacin ko wannan ma sheda ce sannan daga cikin abin da ke nuna maka yadda ilimi ke da muhimmanci a wancan lokacin na addini yadda ake da yawaitar malaman hadisi da malaman fiqh sai kaga malamai sun koma suna rubuta littafai ma tabaqatu al-fuqaha tabaqatu al-qurra tabaqatu al-huffaz tabaqatu al-muhaddisi tabaqatu al-mufassiri duk wannan littafan akwai shi tarihin malaman qur'ani zallam hadda tarihin masana tafsiri tarihin masana hadisi tarihin kaza haka wannan duk ya faru ne sakamakon yadda shugabanni magabata a lokacin suke kula da ilimi sannan mu dawo bangaren wannan abin da ya shafi shugabanni ki sai mu dawo abin da ya shafi iyaye su kuma iyaye a lokacin sun dauka cewa ƴaƴansu su yi karatu shine babban abu babban abu ƴaƴansu su sami ilimi su yi karatu al-Imam Malik rahmatullahi alayhi ba masa ta kama hannunsa ta kai shi wajen babban malami Rabi'atu ibn Abd al-Rahman wanda ake ce masa Rabi'atu al-Ra'i ta kai shi ta ce ta'allam adabahu qabla an tata'allama ilma yace ta ce ka fara koyon ladabin sa kafin koyi ilimin shi sannan shi kan shi Rabi'atu ar-Ra'i al-Imam az-Zahabi ya kawo wata kissa didda ya sunu isnadin ta ba akwai da Rabi'a ciki yadda Rabi'a ya zama magani baban sa mutum ne mai dukiya mama shi tana da cikin sa yadda kissar take sai baban ya tattaro dukiyar sa gabaki sai ya ce mata shi zai tafi ina za ka tafi ya ce zai dai tafi ce ga dukiya ta nan ki ajiye mu baban sai ya fice ta shekara da shekaru ita kuma sai ta rika ɗiban wannan kuɗaɗen sai ta kai shi makaranta ya yi karatu ta kai shi wajen wannan malamin ta ba shi ya yi karatu ta kai shi wajen wannan malamin ya je ya karatu sai da aka yi shekaru irin nan kawai sai ga baban ya dawo Rabi'atu baban Rabi'a ya dawo yana dawowa shikenan Rabi'atu shi kuma ya dawo daga masallaci sai ya ga baban shi yana magana da wata mama shi tana magana da wani yace kai ya zaka ka zo kana magana da mama ta baka da hankali ne sai ce kai kuma ya zaka ka shigo min gida wasu san juna ba saboda a kissan yana nuna lokacin ta tafiya tafiya bata da cikin sa shi ce dan bayan wani lokaci mamak sai ta ce sai ta dariya sai ta ce haza abuka wa haza bunka sai kai wannan ai shine babanka sai kuma wannan shine danka wanda ka tafi ka banne da cikin sa shi ce ne sai suka rungume juna aka shiga gida aka ci gaba da tarihi aka tuno abubuwan da aka ba da labarin abinda baya nan shi kuma ba da labarin abinda ya gani a tafiyar ta shi ce nan bayan an dankin sa kwana biyu sai ce na kudi sai ta ce zan nuna maka yadda kudin ka yi shi amma ka bar shi ku shi ce nan safiya ta yi sai ta ce shirya zo mu je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da ya je suka je aka tarar da Rabi'atul Ra'i an zagaye shi wannan Qur'ani wannan hadisi wannan mas'ala ta fiqh wannan fatawa shi kada yake saurara shi ce za ka ma shi kage kudin ka can shi in dai wannan ne kudi na kuwa lalle kudi na ya zama mai albarka mu koma gida Imam Zahabi ya soki kissar ta bangaren isnadin ta da kuma wasu dalilai da ya ka a matsayin sa na malamin tarihi ko malamin hadisi amana ta ilimi dole ai ko wannan amma dai kissar malaman tarbiyya suna buga misali da ita yadda iyaye a da ba su yadda ƴaƴan su su zauna da jahilci ba kuma sun yadda duk abin da suke da shi ƴaƴan su su zama abin da za su kuwa shine ilimin sanin Allah shine abu na banko san yadda za su bauta ma Allah san Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wanda shine a'zamul ulu sannan su zama yadda za su san yadda za su bauta ma Allah aikace su san Allah su san yadda za su bauta masa kaga wannan ce haka ba haka suke Abu Hatim rahmatullahi alayhi dan sa ibnu Abi Hatim da kansa yake ba da labari yake cewa na yi niyyar zan je makka koyan hadisi babana sai ya ce hatta tahfaz al-qur'an sai ce sai ka haddace al-qur'an ya ce fajalastu wa hafiztu sai na zauna sai na haddace al-qur'an sai na zo sai na ce ai baba na gama haddace sai ya ce a'a a jira sai ramadan ya zo ka ja mu sallah in ka ja mu sallah aka tabbatar da haddanka ta gaske ce ka san a ramban gaske shine wanda zai iya jin sallah sallar tahajjudi sai daga fakuwa karshe ba ya rika ba zabe ba sai daga fakuwa haka yi azumi ya ja su sallah sai ce al'ana ya ce yanzu ka tafi tarihi shi yake da ban mamaki a game da yadda iyaye suke matsa ma ƴaƴansu su ji babban malami a imamu al-a'mash abinda ba alimamu na'amashi ba alimu makka ibnu abi rabah ata jazakallahu khairan ata ibnu abi rabah alimu makka alimamu zahabi a cikin sirru alam an-nubala ya kawo tarihi cewa ata sai da ya siffanta shi da wasu kofi sun kai goma tun na muni shi ata dai muna ne a fuskar katan hanci yake da shi afsas hancinsa kato kamar na alade shi ne afsas sannan kuma ashal shanyayyen jiki yake da shi summa sara a araja sannan kuma ya zama guru al-imamu zahabi ya ce da a ce a duk wata siffa da ka sani ta muni ta tabbata ga abawu amma ya yi ile wata rana ana hajji sarkin musulmi na zamaninsa wasu sun ce Abdulmalik ibn Marwan ne wasu kuma suka ce Hisham ibn Abdulmalik ya zo ya zauna sai ya zo yana da tambaya a ba'u na karantarwa a masallacin manzo Allah sallama a ba'u ba wulakanta shi ba amma ga sauran almajirai yana karantar da su shi kuma khalifa a lokacin yana tambaya sai da ya gama sauraron kowa ya gama masa karatu sai ya dawo wajen khalifa sai ce illa bai me tambayar ka khalifa yayin tambayar sa aka bashi amsa ashe khalifa ya shaka ya ji haushi ya zai sai da aka gaba da talakawa sannan a dawo kansa yana koma dama da ƴaƴan sa ya tawo ya tafi aikin haji ya tara su yace Allah ya dine muku albarka ba ku yi ne ba yace ban taba walakanta a gaban wani ba bakin bawa kamar yau saboda ilimi da kayayyansu suka ce su zama masu karatu sosai gori ne abun gori ne a ce danka da yake karatu kuma kana khalifa a wancan lokaci shi sha yana da da'al waliji shi zama yana san sa irin sannan na gata sannan na takalci shi kale shi shi yaron ya taso ya zama gauna ba karatu ran dan ana fadan ci ko sai alwali ne zo yayi magana sai ya buga yana bugawa sai sai khalifa yayi haka yace azarra bil walid hubbuna la yace san shi da muka nuna masa san fanza ya tutar da shi ga ne yanzu katin jahili sharadi ne su a wajen su ko da zakai ta'ayinin dan kai zama shi zai gaje ka shi ya zo masa yasa zaka sha mamaki ƴaƴan sarakuna fiqh suna cin ruwatul hadith suna cin masu riwayar hadith ƴaƴan sarakuna iyaye basu yi ƴaƴan su zauna da jahilci sannan bangare na gaba bangaren masu dukiya magabatan mu sun kasance dukiyar su ba sa jin kashi su je ta akan harkar kine su ba da gudunmuwar su shi yasa zaka ga a wancan lokacin auqat su kai yawa sai ka zo ka samu waje kato sai a ce wani ne ya gina ya bada shi waqafi ga daliban ilimi hayya ta'yin ya ce daliban alqur'ani ya ce kawai a zuba a rika karantar da su sannan akwai wajaje na harkoki da za su kawo mu wannan makarantar kuɗi haka magabata su ka kai in muka shiga wannan fajar akwai misalai masu yawa da za a buga masu dukiya sun kasance suna ɗaukar nauyin rayuwar malamai domin a yaɗa ilimi ilimin addini ya tabbata haka magabatan mu su wannan waiwaye ke nan na farko magabatan mu a gaba ta biyu magabatan mu sun kasance fa duk da wannan ta gomashin da suka ba ilimi ba fa sun yi bane a matsayin suna cikin yalwa yanzu tsakaninku da Allah ba kwa tunaninku zauna ku yi tunani ku ce wai takadda da ya take akwai takadda irin wannan da mutum zai dauko yayin rubutu akwai biro irin wannan in kana jin tarihin kayan rubutu a da fata ce fa da kirji da allan kafadan rakumi da tawada da alqalami da gashin kaza su ne fa kayan rubutu da ake da su a wancan lokacin wata rana na zauna na kalli tarihul islam na al-imam az-zahabi mujalladi 55 shi wai wannan mutum wai da me ya rubuta wannan littafin ta yaya rubuta in kana karanta tarihul islam na az-zahabi sai ya kawo wani abu sai ce labarin kaza bai zo mana ba a yanzu labarin da ya zama shekarun da suke na lokacin da yake rayuwa ya ce mun dai ji abu kaza na faruwa a gari kaza amma cikakken labarin sa bai zo mana ba haka zaka ga yana faɗa ku magabatan ku sun kasance suna da kunci na rayuwa amma ya suka zama shi Allah ya ba su rubutu himma shi Allah ya ba su himma madaukakiya wanda ita ce muka rasa a yau ulumul himma ne ulumul himma shine hayye na ka kai zuwa ga tsohuwar daraja akan abin da kake nema misali zaka shiga jami'a sai ka ce to zaka shiga jami'a amma tunaninka da ka shiga jami'an nan to ba za ka fito cikin ta ba sai ka ga profile ka to ka ga ulumul himma ke amma wanda himmarsa ta kasance da niyya ce shi makaskanci ya himma yake da ita sai ya ce to ne ga abin da mun shiga a ta ko da ta kila su fita da shi a lokacin da ma ake karɓan fasi su ko fasi muka samu ba komai to magabata haka suke suna da hangen nesa kullum idan za su yi abu sukan kalli natija wato sakamako madaukaki suke nema sai Allah ya taimake su akan haka cikin abin da Allah madaukakin sarki ya taimake su suka zama ilimi ya zama mai muhimmanci a wajen su suka zama suna da ulumul himma shine al-ikhlasu lillah idan Allah wannan duk malaman da suka yi rubutu akan ilimin magabata sun faɗi wannan ibnu rajab al-hambali a cikin littafin sa fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf ya nuna wannan magabata dan Allah zuciyar su tsakkakiya ce Allah take nufi da ilimi shi yasa kan hadisi daya sai su tashi su tafiya mai nisa sai mutum ya tashi tafi daga makka ko daga madina ya je sha ya je dimashq a kafa zai tafi ko kuma ya tafi da jaki jakin ya mutu a hanya ko ya shiga kwale-kwale kwale-kwalen ya zama akwai inda za a je kwale-kwalen ba ya tantsirar da su sha ruwa Allah ya tsawar da su ko kuma su koma gaba sannan wani kwale-kwalen ya sake zuwa idan ka dauki tarihin manya-manyan malamai guda biyu na hadisi Abu Zur'a Ar-Razi da Abu Hatim abokan juna akwai ban tausayi a cikin rayuwarsu sun taba cin mushen kifi suka siya za su tafi karatu suka tafi neman ilimi a wani gari suna zuwa sun sa kifin nan nasu a cikin abin da za su sa danyen kifi katon kifi shikenan suna isa garin sai aka ce ai yanzu malam wani zai fara ba da hadisi suka yi wurgi da jakakki suka tafi ba su ci abinci ba suna gamawa sun dawo sun dauki fi za a gata shikenan ya ka sake cewa ai malam wani ga yakin ya kulla majalisi suka sake bugawa da wuri sai da suka kwana uku ba su ci abinci ba a kwana na uku suka dauko kifin su ya rike haka suka kaya gatsa suna ci ma kana hadisin isa ma da ba mu kariya bane an yi lokacin da suka fita neman ilimi kamar da Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ka a cikin tarihi Baghdad suka fita su biyu tare da wasu sai da suka yi kwana uku su ci abinci ba shi ba ƙarshe faduwa suka rika yi hadau al-imam ibnu muhammad ibnu tahir al-maqdisi ina cin malaman ƙarni na shida ƙarshen ƙarni na biyar zuwa ƙarni na shida malami ne mai ban mamaki sai da ya ce gulfu da mamarratai al-imam zahabi ya kawo cikin wala bin nubala ya ce su bi ne jin bawalin jini saboda neman gini ya ba da wata kissa mai ban dariya tasa ya ce ya shiga garin kinnis ya samu hayar daki suka kama hayar daki shi da wani abokinsa kwana ɗaya bai ci abinci ba kashe gari ma aka tashi bai ci abinci ba shikenan sai ya fita dirhami ɗaya ne a cikin aljihunsa ya kalle ya fito da dirhami kwara ɗayan nan ya kalle shi haka ya tsaya yana kallonsa ya ce to ni idan na je na ci abinci ba ni da kuma kuɗin da zan sai takarda da tawada wadda zan yi rubutu in kuma na sai takarda ban ci abinci ba kila in na tafi ma majalisin ana karatu da su ma ya fita waje dai yana tunanin me zai ya ce kawai sai ya sa kuɗin a baki saboda yunwa ko ce ya haƙe kuɗin ya ce sai dai yana ma kanshi dariya ya ce sai wani ya gamu da shi sai ya ce masa ma khabaru me labarinka sai ya ce ba komai sai ya ce na rantsa da Allah sai ka faɗa mun gaskiya ko kuma mata ta tasa haka suke rantsuwa a wannan lokaci shi ne bani salaki da aka da yake shi kenan sai ya ce masa to kaji kaji sai ya ce fa akhadhani wa limata ya shirya mana abinci a gidan sai nake zuwa sai zaki ran da ce wallahi sai na tun ba ka ba mata shi zara ta su ce daga nan ne nake haka suke da wannan karfin halin ga kuncin rayuwa amma sun yadda su nemi ilimi yanzu wani ba zai iya tashi daga nan masallacin ya tafi ciki ya tafi fada wani ya je fada ko kuma ya je babban dogo ya dauko karatu a kafa balle a ce ya je kasuwa balle a ce je kofar wuyan bana balle a ce ya karasa ya kofar gaya ba zai iya tafiya take a kafa al-imam abu zur'ah ar-ra'i ibn abu hatim kai afwan yace ya taba kirga sai da ya tafi min dubu daya a kafa yace da ya kai dubu daya sai da ya kirga ba haka dan sai ya fadi a cikin al-jahu wa ta'ali shi baba na ya fada mun baka da baka yace sai da ya kirga yayi tafiyan mil din su daga mil din da ya fi kilometer yanzu mil din da ya fi kilometer yanzu kusan mil din da sai ka samu kilometer ɗaya yanzu da kwata ko kuma da wanta ɗaya cikin uku sannan za ka samu mil ɗayan da mil din da kake jin malamanmu na fikin suna faɗa wanda ya kasance mai farafi to shi wannan mil din ke da ya tafiya guda duk kamar yanzu misali a ce mu cira ma yan ka a ce ya tafiya kilomita 1000 a kafa saboda haka ne muke tunanin su manufar su ita ce ya za su tara ilimin da za su tsara addinin Allah da shi ya za su iya kare addinin Allah kada magabta makiya mabannata su bata shi ya za a tsara ilimin tunanin su ke da ikhlasi abu na biyu shi ne fifita lahira a kan duniya magabata sun fifita lahira a kan duniya shi yasa ba tunaninsu mai za su tara a duniya ba tunaninsu mai za su bai al-imam al-bukhari nan da kake jin ana ba da labarinsa an kai lokacin da al-imam al-bukhari sai da ya koma mai gasawa ba yi da ita kuma ba wai farkon rayuwarsa ba a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa saboda talauci amma ji ba abin da yayi ba sai al-bukhari to al-imam al-bukhari ya rubuta ba yana da wasu littafai yana da khalqu af'al al-ibad yana da al-juz'u fi abin da rafi al-yadayn fi as-salah yana da al-juz'u fi al-qira'ah khalf al-imam yana da al-adab al-mufrad yana da at-tarikh al-kabir yana da at-tarikh al-awsat yana da at-tarikh as-saghir bayan sai al-bukhari fa to ka gani fifita lahira a kan duniya shi yasa sun yadda duk abin da suke da shi ya tafi a kan ilimi Abu Yusuf al-Kufi alfajin al-imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fikihin musulunci sai da ya zama mai kuɗi amma duk sai da ya ƙarar da kuɗinsa a kan neman ilimi Ibn al-Mubarak babban malami ne mai kuɗi zamaninsu ne da al-imamu Malik mai dukiya ne sosai amma sai da dukiyarsa ga baki ta kare akan harkar ilimi kaga lahira suke tunani sannan abu na uku sun dauka cewa addini shi ke gaba da komai so da ka shi kuma addinin nan baya yiwa a yi shi ba ilimi baya yiwa a yi shi ba ilimi ba yadda za a yi ilimi ba a bauta ma Allah da jahilci addini yana tabbata ne idan ya kasance ana ilimi a cikin sa ana koyon yadda za a yi shi sannan daga cikin abin da Allah ya taimake su da shi shine as-sabr wa thabat suna da juriya da tabbata ba su fara abu su bai in suka fara sai sun ga kwalwa daka in suka fara neman ilimi to shiga sojan badakare da aka tambaye aka ce badakare ka shiga soja yau da zaka fita sai ya ce a ai idan ban nade ba shekara 1000 haka ba da kare yace da ya shiga soja shi idan bai dade ba to shekara 1000 zai ka gani to haka suke su ba ma ba 1000 ba ma kawai su ba lokaci sannan kuma daga cikin abin da Allah ya taimake su da shi shine suna ji a ransu cewa rayuwar nan ba za ta yi ba babu ilimi ba rayuwa ba ilimi الجهل لا تحيا عليه جماعة كيف الحياة على يدي إزريلا يتي غايوة الأمة باتا غايوة كان جاهل دع الأمة باتا إلي مبتتيات إلي منفق ومشيني إلي مسلم ونكينا ومنكم حالا لبكيت إلي من ليكيت تعي ليكيت اليوم duka waɗannan ya zama tarihi abubuwan da aka bada himma da ake da ita kaga ɗaliban ilimi na gaske masu yawa kaga malamai tsayayyu da kakku a wancan lokacin yana nema ya zama tarihi a yau cikin abin da ya yadu a yau shine kaurace ma ilimi da ake ilimin shari'a addinin musulunci wanda zamu sabubban da suka jawo haka wannan ya kai ma akwai wasu abubuwa da suka faru da yawa ya haifar da akwai al-ta'alu a yau wanda ba su karatu ba su rika cewa su ne masu karatu yanzu ma akwai tasaddur qabla ta'ammul tun kawai sai ta ji kul ya bayyana san inda ya karatu ba yanzu ya taba da fatawoyin da ya ga dama ta tsiya da shi a unguwarsu sannan kuma aka samu ƴan rabin gini sun fara karatu sun fara ahalari sun kai abin nan faslun fil ahwali allati tu'adda as-salatu 'alayha sun kai wannan sai su sauke sun gama littafi mun gane kaga wannan kuma me sabubban da suka jawo wadannan halin da ilimi yake ciki a yau akwai san duniya kuma shagalta da ita a yau mutane sun dauka cewa duniya ita ake da zaka tara ƴan kasuwa da zaka tara ƴan siyasa da zaka tara ma'aikatan gwamnati da yawa in kana bayani akan wani abu da ya shafi rayuwarsu ka kawo addini a ciki dauka ce babu addini ana magana akan health insurance a wani taro wata rana wani ya kawo shawara ai ya kamata ai haka shi wani ya ce ba kamata a jira ayin addini da wani shi za ka yi mamaki ka ji mutanen da suke ce to me wannan sai an wani tambaya abin da gashi a fili ake kudin ka ne za ka je ka ba da naira kaza a rika cire maka naira kaza shi kenan in baka da lafiya ita ma gwamnati tana zuba nata shi kenan da kai da iyalanka ƴaƴanka alƙalla guda hudu sai a rika zuwa shi kenan sai a je ba za ka kashe wani kuɗi da yawa ba duk ciwon da ya taso sai ka warke to me wannan kuma sai an tambayi wani addini a game da shi kuma za ka yi mamaki ka ga ko su waye kawai duniya mutane suke kallo ita ce komai yau addini bai ta cewa a ciki wannan ya haifar da suke ganin ba sai an koyi karatun addini in mutum yana kasuwanci ya kai wata matuka a kasuwanci kasuwancinsa bai san a alaƙantar da shi da addini ko fara ɗaya wanda a duniya a tarihi har yau duk schools of business schools da ake buɗewa da ina ne da waye da waye da chartered accountant waye duk da su nan har yau da za ka zo ka tasa ilmomin da ake da su na tattalin arziki da kasuwanci na duniya a yau ka tasa su ka dauki bai kai kashi ɗaya cikin kashi uku abinda musulunci ya tanada al-muwaffaqu na al-imam Malik kawai da za ka dauko kitabul wudu ka dauko ka ga irin nau'ukan kasuwancin da al-imam Malik ya zuba wanda kuma da za mu dauko su mu aiwatar da su yau a aikace wallahi duk sai mun fita daga tattalin matsalolin da tattalin arziki da ake ciki amma dauka ake yi musulunci ba yi da ta cewa game da wani duniyar ita ake kalla to da ka ke ka koyi musulunci wanda dan kasuwa ne zai zo yana kasuwancin sa sai ya ce to bari ya je dauki littafin sa da fiki alal aqalli iya ya je ya ce to a karantar da shi buyu ya dau risala ya bude kitabul buyu'i wa ma shakadal buyu'a ya ce a karantar da shi ji mutane suke duniya su babu addini a ciki kawai ita duniya kawai wannan dalili na farko kenan da ya jawo yau halin da addini karatun addinin musulunci yake ciki a yau sai kuma karatun addinin almajirai ne akwai wani professor masanin musulunci ya san musulunci sosai profesa ne na ya san addini sosai bi ma'anar kalima muna magana da shi cewa wallahi ruhun sai da ya karanta da zauri ya buɗe zauri a riƙa karatu ya ce amma yanzu kana koma ko sai ka zama almaji da baki na da dashi yake bin wannan magana to kaga duniya ita ce ake san da can muna yara ba wasu shekaru can ba a inda muka riƙa karatun zauri za mu za mu gaida wasu mutane ƴan kasuwa manya muke karatu sai sun zo sun buɗe littafinsu an biya musu littafi an musu karatu sannan za ta je su buɗe shagunansu ma'aikatan gwamnati suna zuwa to yanzu masu zuwan guda nawa ne a kansu ƴan kaɗan dalili na biyu da ya jawo halin musulunci halin da karatun addini ya tsinci kansa a yau shine takhsisatu ada'illah tsare-tsare na makiyan Allah kafirai waɗanda kullum tunanin su ya zata su kauda musulunci ya zata su rige musulunci da musulmai sun yi tsare-tsare masu dindin yawa ta yadda zata su haifar da a daina karatun addini an yi makarantun boko da ake da su aka tashi malamin arabi mun san yadda malamanmu na arabu da na da yanzu dai alhamdulillah an fara samun sauki amma da malamin arabu zai zo shi kowa kazanta shi head master shi ba bulala kasuwa shine mai zana shine mara imani a makaranta zai zo da katan asuwaki bakin shi duk goro sannan kuma karatu ba iya ba ya shigo aji kullun an haramta kullu wallahi shike tun daga primary 1 har primary 6 ba abinda mutum zai koya na addinin Allah haka yin ta secondary in aka tashi a secondary school abubuwan da aka tsara da an tsara ne da turanci za ka karanta da islamic islamic dan junior kana karanta da shi aure shi da ya kamata a koya masa sallah iya sallah san aqida sahiha ta tauhid koyar da shi abuwa wancan kuma ilimi ne na nesa da zai san tarihin rikici an yi rikici tsakanin tarihin musulunci duk tarihin rikici in aka dawo kasar Najeriya daula da aka kafa ta musulunci a Najeriya sai ce Fulani Empire Fulani Empire kawai kabilanci suka yi suka kafa fulatanci fulatanci suka kafa ba daular musulunci suka kafa ba kabilanci suka kafa haka ake karantar da mutane kuma zakin karatun a ce ana karantar da kai da Larabci zakin karatun baka jin sa tunda da turanci yake karantar da shi malamin da zai karantar da kai tun bai ma san Larabci ba in zai jawo aya ta ya dauko ta ya cacca kuda ta ya kakkarya ta ya kutaccala ta kamar yadda ake kutaccala ta kadda sannan haka zai fade ta ya ba ku zai fade ta da Larabci wannan takhsisatun su ne wannan bai shafe mu kawai a Najeriya ba a duniya kusan duk haka suke haka ake da can akwai tsofaffin jami'o'i da ake da shi irin su Azhar irin su jami'atu Zaituna a Tunis irin su jami'atu Al-Qarwi ita ma a abin da dukkanin su aljami'u da ake ce musu daga masallaci suka fara masallaci ne Azhar aljami'u al-Azhar Zaituna jami'u Zaituna Qarwin jami'u al-Qarwi haka suke kuma daga baya sai da aka zo aka batsa musu aka shigar da abubuwa karatun addini ya zama wani bangare ne wanda da karatun addini ake zalla aka matsa musu aka ce dole sun kawo sauran ilmomin da ke yayi su amma da addinin zalla ake karanta kuma suna kallon wannan a matsayin ci gaba ne alhali abu ne da ake nuna ma mutane da za a yi a dankwafar da musulunci ta kai mai yanzu jami'ar islamiyya da ake ce mata jami'ar islamiyya ita kadai ce aka ware da ana karantar da musulunci zalla ita ma sai da aka tura wasu darussa to da ka dalibi zai zo fara jami'ar islamiyya shekara daya sai fara jin kai shi yana jin ana kallon shi kamar ba kauye ba kauye ne qur'ani yake karantawa amma shi da kanshi yana jin kaskanci yake shi da za a iya turanci da za a iya turancin ingilishi na kai ma wani malamin hadisin jami'ar islamiyya ne a nan kasar ziyara malamin hadisi ne babba yana nan yake nuna min alhini ya ce wasu yara ɗalibai ne suka tafi sun samu admission a jami'ar islamiyya karshe ya ka ce musu ai sun samu admission a london suka bar jami'ar islamiyya suka tafi london saboda su je su koyi turanci ko da addinin a baya ne yau idan mutum ko da a tsarin da ake da shi na boko da ake da shi mutum ya karanta addini to a baya-baya ake kallon sa balle kuma a ce yayi karatun addini ne na gaske a zaure wannan ai gwamnati ba ta da matsayi ba yi da matsayi idan da za a ba da takarda a rubuta illiterate to sunan shi ne na farko alhali shi ne a unguwa duk rabon gado fa shi yake yanzu mutumin da yake rabon gado kai ka ce mai jahili wannan lissafi ne mai iya ba da kwashewa da tarawa da rabawa duk su ba su ganin lissafi a hada a raba a kara ba shi bane lissafi an ce din da iya a nan fa ku fahimci bayanin da nake ina bayani akan yadda ilimin yake ne la addini a matsayin shine uban kowa ba ana nuna wani ilimi bai da muhimmanci ba musulunci ya zo duk wani ilimi da ke da muhimmanci to musulunci na tabbatar masa da muhimmancin sa amma a daidai lokacin da nan musulunci shine uba sai mutum ga wannan shine uba wannan kuma da ne sai ka kama ku sai ka rike nan sai ka kaiwa na almaka albaka shi kuma ba zai ka ci ubanka a gaban dan shi ka girma wannan ko shine abinda ake makaratun addini a yau sannan daga cikin dalilan da za ka iya kawowa duk da wannan al-qadru al-kawni manzo da sama ya faɗa a hadisin al-imam al-bukhari cewa la taqumu as-sa'atu hatta yufa'a al-'ilm yama ba za ta tashi ba sai an dauke ilimi malaman hadisi suka fassara suka ce ilmun nubuwwati ilmun da za a dauke shine ilmun annabta ilmun addini amma ilmun duniya zai ta karuwa wannan wani matukin jirgin ruwa jirgin ruwa ya zo waje na wani dalibi ba da cin alqur'ani ya kawo ziyara ya zo yana nuna mu wasu hotuna na jiragen ruwan da ake ci yanzu a duniya gari guda da an ci gaba a ruwan Allah wanda aya ne za a je a gina jirgin ruwan da zai ka shiga kai wata shida baka fito ba akwai kasuwa akwai cibiyar kudi akwai ba abin da babu akwai hotel akwai akwai stadium na kwallo akwai komai a ciki wai a nirkin za an ci gaba anan amma kuma an ci baya a ji kaga wannan yana cikin kungu sa'a amma sama yayi gaskiya cewa la taqumu as-sa'atu hatta yufa'a al-'ilm sannan manzal sama ya nuna cewa inna Allah ta'ala la yaqbidu al-'ilma intiza'an min qulubi al-'ibadi walakin yaqbiduhu bi qabdi al-'ulama hatta idha lam yu'ti 'aliman ittakhadha an-nasu rusulan juhalan fasu'ilu fa'atu bi ghayri 'ilmin fadallu wa adhallu Allah mutai dauki ilimi haka dan kawai sai ce dawa na malami ne amma ya zama jahili abinda Allah zai fi ta kashe masu ilimin na gaskiya har sai ya zama saura jahilai aka bari a gari shi sai su tama kansu a sabon bala'i daga cikin sabubban akwai usulul himma yadda himman mu ta zama ba ma jin da gaske muke yin abubuwa masu kuɗi ba sa jin su dauki dukiyarsu yau su dauki wani ɗalibi a ce a wannan misali sai a ce an fahimci ɗalibai kaza suna da ƙwarewa suna da fahimtar karatun addini sai a ce an ɗauki nauyin rayuwarsu su zo su zama malaman al'umma duk abin da suke bukata na takalifin ne mai ilimi a duma musu a ba su kaga babu wannan sannan daga cikin abin da ya jawo mana a yau karatun addini ya zama ba shi da akwai al-qur'aniyyah wal-lamal hadiyya tsarin karatun kawai kara zuba ake da abin da mutum ya dama sai ya diba ne in yau zaka tafi karatu wajen malamin kai zaka ji da littafi ka zaba karatun da kake son ka iya na baya baka iya na baya ba shi ce shi malamin ba zai ce maka ya a ba nan ya kamata ka yi ba ni ta'limul muta'allim al-imam az-zarnuji rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa malaman da sun kasance suna miƙa lamarin neman ilimin su ne almajiran da kai suna miƙa neman ilimin su ne daga a hannun malaman su ta sai suka ci gaba da musu gauri a albarka amma yau a zamanin sa bai ke magana ba yau ba ma da shi ce shi ya zama mutane da kansu suke neman abu da ke cikin zaɓin makansu abin da za su karanta shi ta sai ba su da kuma ba man haji ba tsari haka kawai ake karatun karatu wanda yana cin dalilan da suka jawo wasu ƙaurace ma karatu sannan daga ci akwai fasli dini alil haya alil daniya yadda aka raba rayuwar mutane da addini ya kama da na babu yanzu mutane suna jin abinda za su tambaya a kan shi abinda ya shafi sallarsu abinda ya shafi haɗe amma sauran abubuwa ba abinda ya dace su to me wannan ya haifar da kushuru al-ummiyya ta diniya yaɗuwar jahilci ta addini za ka yi mamaki jahilci na addini za ka yi mamaki wani zuwa ka shigo masallaci ka ga mutum shekarun shi ya kusan kai 30 ko 35 sallar shi ta lalace ya kasa gyara abu mai sauki akwai wani dan uwa a nan Kaduna yana harkar computer yi wani abu suka yi wani bincike suka abu wannan kaduna suka zo suka shirye tambayoyi masu sauki ina jin wasu kusan gani haka ya yayyada a internet social media da sauransu sai ya zo anguwa ya tambaya ai tambaya a samu mutane matasa maza da mata ai musu tambaya a ce ni ne nake alwala ni na manta sai da na ga alwala tsaf shi na manta shi ba ban shaki hanci ya zan shi ne ke gaskiya ba sai da ni ba ka alwala ne ina yi amma ai haka ba ta taɓa faruwa da ni ka ji haka ba ta taɓa faruwa da shi wallahi mutunci ba su iya bada amsa sai a canza tambaya sai a je wani layin ko a tafi wata unguwa ni ne nake alwala ko kai ne kake alwala ko ke ce kike alwala shikenan sai da ka gama tsaf sai ka manta baka shafan kai ba ya za ka yi ba amsa al-umniyatu diniya kenan malamai suke kira jahilcin addini masu tsoron Allah a cikin mutane idan ka ga tambayar da wani zai maka da shekarunsa akan wata matsala ta addini yake mamaki shin wannan bai san wannan matsalar ba yake tambaya kanta yaduwar jahilcin addini abu na biyu intisharul aqaid al-munharifa idan ilimin addini ya zama yayi rauni to yanzu an kasuwar akidu munana za su bayyana za ta bayyana yanzu kasuwar akidu munana za su dauko masu shi'anci in ka kasa su kashi 100 kashi 85 a cikin su duk jahilai ne guda 15 ne suka san abin da suke in ka koma masu yin sufanci haka ka'ida ita ce in ba a karanta addini to miyagun aqidu malam ibn taymiya yana da maganganu masu yawa dai a cikin majmu'ul fatawa akan wannan cewa in kaga miyagun aqidu suna bayyana a cikin al'umma to tabbas ilimin addini ne karanci a cikin wannan al'umma amma in ana karatu sosai to babu yadda za a wani ya zai ce maka Allah na ko ina sai kuma ka gane shi balle haka ne shi ko kuma wani ya kai mu matsayin da zai ce ba komai Allah ne wani ya zo ya ce ma wani babu laifi ya bashi matar shi shi ma ya bashi matar shi su aru su aru matan juna a yi tsira da shi a rediyo rediyon duniya ana ji ko ba ana ji an yaɗa waɗannan abubuwan ba akwai karatun addini wannan karatun addini ya sai to ba ki zai a samu wannan aqidu miyagu sun fara bayyana a da tun a shekarun baya amma me yasa ba su ci nasara ba manya-manyan malamai suna nan kuma karatu ake yi da gaske na addini shi yasa sai zama an rike su dan da littafin malam ibnu taymiya mafi yawancin sa amsa shi amso shi ne na tambayoyi ake masa mutanen wasif suka aiko masa da tambaya ya rubuta masa da getul wasifi mutanen masa suka aiko masa da tambaya ya rubuta masa a risalatul misriya mutanen tadmur suka aiko masa da tambaya ya rubuta masa a laqinatul tadmuriya haka zaka yi ta gani sai ba da amfushi a rubuce ya kuma yi bayani akan miyagun aqidu da yadda za a kauce musu da kuma tabbatar da aqida ta yi ta musulunci daga cikin abin da wannan ya haifa akwai al-ijzaa'u sunniyyatu bi ahlihi ya zama duk inda mai addini yake sai a rena shi wanda ba karatu duk inda mai addini yake malamin addini zai zama bai da kima a cikin mutane in a ma'aikata ce shi ke kai za a karama kallahu kaza za a sai ga ana mutum wani kalle-kallen banza shi ya zama ma a yau idan ana so malami ya zama kila an karɓi maganarsa to sai an haɗa da wani abu na duniya kila sai an ce mai dokta ne shi ko an ce ai barista ne ko an ce ai kaza ne zai ga mutane kuma sun ɗan canza mai kashewa amma in za a bashi turan malamin masanin addini to shi bai cancanta ya jagoranci rayuwar mutane ba yi da ta cewa a cikin rayuwarsu wannan yana cin abu ne daga cin abin da wannan karatun karatun addini ya haifar a cikin al'umma akwai fasadul akhlaq lalace wannan jahilci shine munin dabi'a da farko duk malaman da suka yi rubutu akan al-akhlaq to abu na farko da suke kawo cikin miyagun dabi'u akwai al-jahilci in akwai jahilci to komai mutum zai yi aiki aka ta miyagun dabi'u daga ciki akwai adamun tizamin haya rayuwar mutane ta zama gabaki ɗaya ba tsaye siyasarsu zamantakewar yau da kullum kalera rigingimin da ake tsakanin makwabta gidan haya ji irin zamantakewar da ake wani ɗan uwa yake ban labarin wani kanta suka taɓa yi aka taɓa yi gidan haya ne ɗaya yana da ɗaya mashin yana ɗaya yana tuka mashin yake sana'ar tuka mashin yake yake ba haba kabi yake cike na kuma sai zo daga jerin wando ta kan gida sai zo yana wanke mashin sai shiga matan mutane a ciki aka mishi magana kuma saboda jahilci ya ce ai shi ba wanda ya isa kuɗi suka biya gidan haya shi ma ya biya sai ɗayan ya ce ai shi ya fi shi rashin kunya shi kuma nan ɗan so sai ya cire wandon shi gaba sai ya tuka kan gida shi kuma ya ce ya ce abin da aina al-akhlaq me ya haifar mu da waɗannan mutanen wannan katakuliyar rayuwa in ba jahilci ba da kinkaranta addini ya fito tsakar gida ba wando ya zo yana wanki a cikin al'ummar musulmai kaga fasadul akhlaq yana cin abin da ke haifarwa satan kudin gwamnati yana cin fasadul akhlaqi daga cikin mutumin da ke tsoron Allah ya tabbatar da in ya je lahira sai da tu'addunul huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada lishatil jalha min shatil qarna dabba wadda take mara kaho da aka tunkuye ta mai kaho ta tunkuye ta ta fitar mata da hakkin ta ranar lahira mutumin da ya karanta wannan hadisi ne imani da shi a zuciyarsa zai dauki kudin da ba na shi ba ya ci kaga fasadul akhlaq mutumin da yake tsammanin cewa ranar gobe alkiyama Allah zai tsare shi sai ya sai an tambaye shi haƙƙoƙin ƴan uwansa sannan kuma inna ma hiya al-hasanatu wa sayyi'at ko dai a ɗibo ladan shi da a raba musu ko kuma a ɗibo zunubin su a bashi a zuba masa sannan a tafi da shi wuta ba zai zo ya san karfe kaza ya kamata ya je aikin gwamnati ba yake tafiya ya tauye haƙƙin mutane da karatun addini shine zai raya al'umma ya gyara su sannan daga cikin abin da wannan ya haifar akwai zakewa a samu su zake su zama ɗan zafi jahilci a addini yanzu jahilci ne ya haifar da aka samu yin wannan masu kashe mutanen yanzu wani aƙida shi ba shi nan duk da muke zaune a masallacin mun saba mishi a ra'ayi to shi lada zai samu yanzu ya samu bomb wanda ya zubi lada ya tada mu aljanna zai shiga in yi haka haka jahilci al-qulub al-ithar kenan zakewa a ci jahilci shi ne ke jawo shi shi yasa a hadisi hasan wasu malamai suna rauna da hadisi amma dai malamai wasu sun hassada shi ba zai sama ya nuna mahimmancin malamai da aikinsu in akwai su a cikin al'umma to ba za a samu wasu abubuwa guda uku ba yace yahmilu hadha al-ilm bi kulli khalaf wa udud yantuna an ta'rifa al-ghalina wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahili wanda za su rika daukar wannan ilimin su rike shi ka tamamo su kula da shi su ne wadanda ko da ba su kuma za a samu wasu su a bayan su aikin da kowa daga cikin su zai yi shine an tuna an tahrifan ghali za su kore ma musulunci tahrifan ghali jirkitawan masu zakewa shin yanzu ya ce maka ai mutanen gari da baki da sun yadda da abin da gwamnati take ita kuma gwamnati abin take demokradiyya take ita kuma demokradiyya nan abin da take kafirci shi kuma duk kafirci duk kafiri a kashe shi ya kamata haji fa sai da ya hawa ya ta tafta kala mata kala bene sannan ya halasta jinin mutane to daga sai zai sa bom ya tashi kaga jahilci in akwai ilimi ba za a samu irin wannan ba sai daga cin malaman masa shehu tawalli sharawi yana da matsalolin sa Allah ya gafarta masa a amma malami ne sosai wata rana wani almajir din masu zafin ra'ayin da irin masu yin wannan tunanin da kashe mutane kuma aljanna za ta shiga a tunanin su ya kira shi yace masa yanzu ga wata kasuwar cinema can anan kayo alkahira idan zan baka bom sai ka tada mutanen da ke ciki ne za ka yi yace da gudu yace me suke yi a cikin sirri yace saba ma Allah take yace idan ka tada bom kika suka mutu ina za ka tace yace mutu za su yace to ina shi dai yace sun tace yace wuta mana yace shi kai wa shedani tunda kai so kake yi ka wuce shiga wuta ashe kai ma shedani yace ka ga da kai ba shi dan bane annabi kake bi sallallahu alaihi wasallam sai kace a alaga tsamana ai babun ya kamata ka sai mun ba abun da ya kamata ka tana dan mun lafika mai kyau sannan wasu ba suna da matsalar kuɗi ne ka cika mun aljuna da kuɗi in shiga sulman nan wani dan sunna mai dubu dai wani dubu biyar wani dubu kaza sannan duk in na ba su kuɗi na cece su saurara wannan abu da kuke dan Allah kuke a kaza musu wa'azi kuke da haka ya kamata amma tunda kai jahili ne shedan ne kai abinda shedan yake son su je inda yake shedan yake son su je kage kuna anhu tahrifal ghali wa tihalal mubtili da kuma jirkitawa mabannata kullum musulunci yana da yana da wanda suke so sai sun fata shi ko tawilal jahil da kuma tsara jahilai jahilci na haifar da gulumi a ji sannan a gefe guda a samu kuma yan sassauci masu cewa ai a daidaita ma tsakanin namiji da mace a gado masu cewa a bar mace ta aiki ga abin da ta ga dama ta zaɓa ranar da take son mijin ta sadu da ita saboda kare haƙƙin yancin mata kare su kuma ahadu at-tafriq ya duwar su jahilci da kin karanta addini ya haifar da haka sannan na ƙarshe shi ne adabul marjiyyah aw al-marjiyyah fi al-ilm ya zama yau tunda ba a karatun addini kowa mufti ne kowa mai bada fatawa ne sai ka shiga social media kowa malami ne wata riga da aka rika yi wai kowa malam ko to ita ce yanzu ake yi a social media kowa malami saboda ba a karatun addinin ba a san shi ba ba a san su waye kamata a nemi fatawar su ba shi ne kowa kawai sai bada fatawar shi yadda ya dace to daga yan uwa a karshe matakin karshe shine wajibin mu ne mu kanmu nasiha akwai haƙƙi na shugabanni fahimci cewa rayuwar mutane ba za ta inganta ba sai da karanta addini addini shine abu na farko da ake zaben gwamnatota domin su tsare ma mutane a cikin abubuwa guda biyu abu na farko ce Allah ya jadu da shugabanninmu su fahimci cewa addini shine abu na farko da za su ba shi gudunmuwa domin rayuwa ta inganta na biyu iyaye akwai haƙƙi a kansu na su nuna ma 'ya'yansu muhimmancin karatun addini kuma su tsaya tsayin daka karatun da ake yi a masallaci kana da ɗanka za ka taho kar ka bar shi a gida kamo hannun shi ka taho tare da shi ka nuna masa abin da kake yi ya ganka kullum da asuba ba BBC za ka kunna ba diri 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 ba Voice of America za ka kunna ba diri 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 ya ganka ka buɗe Al-Qur'ani ko ka buɗe wani littafin kana buƙata ka nuna masa ba sai ka ce ne ba domin a tarbiyatu bil uswati wal hal ablagu min tarbiyatu bil khutbati wal maqal kai tarbiyyar mutum a aikace ya fi tarbiyyar da zaka masa da baki ana ba da kissa wai wani dawusu dawisu ne sun san dawisu dawisu ne gashin nan yana tafiya takama wata rana wai ya fito da shi da ƴaƴansa suna tafiya shi dawisun babba ne haka da gashi shi ba da gashi yana tafiya takaman nan bai dade da yankin kanta ba su kuma babu gashi a cikin su ma da suka ga baban su nayi sai suka ka bude fata su haka suna kumbara ta ke wai ya ce ah ya kuke tafiya takama sai suka ce baba kai ka fara shi yasa mu ba muke ko mashalla usu yawma dhikti yani فخلد شقل مشيته بنوه فقال علام تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلد فخالف شيخك المختال وعد فإنا إن عدلت معدلوه وينشق ناشئ فتيان منا على ما كان عوده أبوه يا يسمى لتاتيه ببع إذا تنزع ونن الأمة سنونا ما يأينس ونيا بلنا ما يجيسي شوى ننسى ننكرمي بشي كغاليبا wannan kawai sai ga ya dauko radio yi haka yace kai me kake yi haka sai ce ai baba in yadda kake yi ne da nake ganin ka shine ni ma nake yi san karamin yaro ne shekara gaba ko magana zai iya yi iyaye suna da tasiri ya zama sun nuna ma ƴaƴan su cewa karatun addini shine a gaba sannan duk wani ilimi da za a yi a baya a bayan sai wannan hakki koya ma ƴaƴan mu sanar da ƴaƴan mu gina musu lafiyar su kafin mu gina musu duniyar su mu nuna musu su san Allah kafin su san wani abu da ba Allah wannan zai canza al'umma masu dukiya akwai hakki akan su na su kula da halin da karatun addini yake ciki a yau su ibi dukiyar su sa su ba da gudunmuwa wakati nawa nake da shi tun daga kofar doka nan har ka tafi kofar kuyan bana ko ka tafi kofar